الله يا الله مهوكا الله ني كيني نروكا بروتيكا تهوكا بيبا كل ما هتم بياني كدا كل ما هتم بياني كدا.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan sama da shekaru uku da sati, ƴan mata 276 da kungiyar Boko Haram ta yi a makarantar sakandare ta Chibok, waɗansu daga cikinsu da suka samu kubuta suka kuma samu ci gaba da karatu a gida Najeriya da waɗansu a nan Amurka sun kammala karatu. Becky da Paul Gadzama suna cikin kungiyoyi da suka dauki nauyin ilmantar da ƴan matan da suka kubuta dake karatu a nan Amurka. Ga bayanin da uwar gida Becky ta yi a hirar da muka yi da ita bayan kammala karatun sakandare na waɗansu daga cikin ƴan matan da suke tallafawa.
Dama guda 10 ƴan mazallan ƴan matan Chibok muka kawo. Suka samu makaranta sun shiga a nan. Yau ana shekara 3. A cikin shekara 3 na abubuwa da yawa ya faru. Amma suna cin gaba. A ciki guda 10 nan, guda 5 yanzu za su shiga college. Sun yi graduating from high school, wato kamar secondary school, kamar SS3 a wajenmu, sun yi graduating yanzu za su shiga kamar university guda 5.
Wato na sani dai a nan Amurka, in dai ba kai da kanka ka zaɓi sa ɗanka makarantar kuɗi ba ne, makarantar secondary a nan kyauta ne, da ɗaukar yaro daga ƙofar gidansu zuwa makaranta a sake dawo da shi duka kyauta ne, maganar littattafai da duk dai wata buƙata da yake da ita ta makaranta da gwamnati take ɗaukar ɗawainiyar nan. To amma kuma akasin haka yake, in an za a shiga jami'a ko da wani irin wata irin jami'a ce kuwa, wane ne zai ɗauki nauyinsu zuwa jami'a a nan?
To wayansu jami'an sun taimaka, sun bada abin da ake ce da ita scholarship, wato kamar an ba su kyautan koyarwa, tuition da kuma zama a makarantu. Amma kamar biyan bukatu na yau da kullum, su takardu da su tafiye-tafiye da abubuwan da za su bukaci don su yi rayuwa, mu ne muke da nauyin wannan din, mu taimaka musu, muna biya musu wannan bukatan.
Wato ƴan mata uku da suka rage a hannunku, waɗanda sai ka ce ku ne na wayar su ta rataya wuyanku, menene burinsu? Waɗanda kusa-kusa suke da sha'awar
burinsu, wato su samu digiri. Kowannensu sun sa niyya, sun sa kai, kuma suna kokari sosai domin su yi jami'a, university kenan, har su samu digiri a cikin shekara 4.
Wato sun kowanne akwai sun riga sun zabi fannonin da suke sha'awan ci gaba a kai, ko kuma kawo yanzu dai babu ɗaya daga cikin su da ta san ainihin me take so ta zama? Misali, ko lawyer za ta zama, ko likita za ta zama, ko makamancin haka?
A cikin dukansu kowa tana da fannin da zuciyar ta ke so. Akwai wanda ta sa hankalinta kuma shi tana kokari sosai a cikin fanni, ta wajen fannin asibiti, doctor din ko kuma nurse ko kuma something, abu dai wanda ya shafi lafiya. Akwai wanda ta sa kanta sosai ciki, kuma mun ga tana kokari haka din ko a graduation nata na high school din. Akwai ɗaya wanda ta sa zuciyarta tana so ta zama lawyer. Akwai guda ɗaya, ita kan ma ta yi wajen ta shiga magana jami'a din matun about wajen shekara aya da rabi yanzu. So ita din ta sa kai akan in Allah ya taimake ta za ta yi hakan din. Sama abu da yin irin da medical line da su lawyer nan a nan ba abu ne kamar da a gida za a fara. Ka fara degree part 1, ka fara law, ko kuma ka fara medicine, ka fara part 1 ba. Sai an yi wa'ensu mataki.
Sai an gama shekara 4 tukunna a faro wancan ɓangaren. Sai ka gama.
Guda 3 kuma zuciyarta ya ce tana so ta zama pilot. Wannan ta sa hankali, kamar wasa muke, amma har yau zuciyarta yana cin haka. So hata ɗan gwada an kai ta simulation ake ce da shi. A ɗan gwada har ta shiga jirgi, ta yi ɗan zaga kaɗan tare da taimakon wani haka.
Wato ya dangantaka su da iyayensu a gida a lokutan baya, korafe-korafen da ake ji da abinda ake karanta ko kuma ake ji a gida shine ba sa samun yin hulɗa da iyayensa a gida.
Ina ji lokacin can da Boko Haram suka san su abinda yake taimaka ta fannin waya yake da damuwa, amma a yanzu ina ji koyaushe fa suna magana. And a graduation din nan ma da aka yi a kwanan bayan nan na wajen daya ga watan June din nan da suka graduate guda biyu a nan baban guda daya ya zo a madadin iyaye ya tsaya ya ga graduation din ɗaya kwana biyu ya koma gida.
To yanzu idan misali idan suna son su tafi gida ko hutu suna iya zuwa ko kuma akwai suna da wata kalubala ta takardar izinin shiga da fita ko dai haka?
Ban tsammani za su samu damuwa ba, amma tunda suka zo guda daya da ta je gida wajen su biyu. Ta je ta dawo su biyu. Amma guda biyun nan dake hannun mutukuna ba su je ba domin son su ne. Domin su sa hankalin su makaranta kuma suna magana da iyayensu. So sun sa hankalinsu, amma ban gazato za su samu damuwa da takarda ba, domin yanzu suna makaranta in sun tashi nema ina gani ko za su samu da ikon Allah.
Wato kawo yanzu ya za ki bayyana kwatanta dangantaka su da sauran abokan zama ko kuma abokan karatunsu?
Suna da abokai sosai, wasu ma mun san su sosai har muna irin sadi da su. Mun zarce su a makaranta ma muka iya samun wa'annan mu yi hira da su. Yara sun zama kaman waje guda daya. Kin san rayuwar yara lokaci ne kawai, anda za su gane da juna sai su yi tafiya su yi rayuwarsu.
To a ƙarshe ta yaya kuke samun kuɗin da kuke ɗaukan nauyin waɗannan 'yan mata?
A kaman da mai gida ya faɗa, inda wajen community service nan kuma akwai guda ɗaya, akwai 'yan mata guda biyu a ciki suna cikin honor society because of their level yanda suke kokatawa makaranta. Akwai guda ɗaya ko biyu suna owner society, so suna zagaya su je wajen da za su taimaka irin su kanana marasa galiyo a nan irin orphanages suna zuwa as owner society members. Wannan community work da na san wasu suke a cikinsu. Na wajen tambayan ku wajen ina muke samu abin da muke taimaka da su da shiga oga.
Mukan taimaka direct daga wurin kanmu da kuma 'ya'yanmu da suke nan. Gama makaranta suna aiki daga cikin aljufinmu muna taimake su. Akwai wayanda kuma suna taimake su a inda ake sukan zama kamar guda biyu suna zama tare da wayansu abokanai wayanda Allah ya ba mu su suna zama a wurinsu suna jeka ka dawo daga gidajensu sune suke ba su kamar abinci da wata rana kamar su sutura. Ba mu taɓa samu wani taimako ko wani donation daga wurin kowa ba. Mu dai mun sa kai domin mu taimaka wa nan 'yan matan Chibok, amma abin ya bude mana ido cewa akwai bukata sosai a shi kasanmu Nigeria, musamman ta fannin ilimi, yadda ake ilimantar da mutane yara yanzu musamman a kauyuka da karkara. Iliminsu bai kai karfin yadda za su iya su yi competing da sauran ƴan uwansu a makarantu, manyan makarantu musamman waɗanda suke birane ba. Mun ga cewa yawancin waɗannan yaran da suke karkara ɗin nan ba su samu koyarwa isasshe wanda zai iya kafa su ba. Damuwan da muka fara samuwa da su, amma Allah ya taimaka ta wajen yadda su mutanen Amerika suna korantuwa sosai har sun yi a cikin shekara uku sun iya sun gama secondary. Kin sani lokacin da sun zo ya kamata sun ga sun gama secondary, amma lokacin da suka zo da aka gwada su a nan suna can kasa ne.
Eh, babu shakka, domin ni na tuna lokacin da suka zo ba su da turanci ko kaɗan, don na yi ta tintama waɗansu daga cikinsu wanda in an yi turancin ma ba su fahimtan wai a ce wanda ya gama makarantar secondary a gida.
Kwarai kuwa, saboda da aka gwada su ma sun zama a level na primary 3, primary 4 ne yadda standard nasu yake lokacin da suka zo, amma yanzu har sun samu diploma nasu na high school za su fara degree. So yaran mu ba wai rashin ilimi ba, amma rashin horaswa da koyarwa ne da babu a makarantu.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu gayyaci Dr. Rebecca Dalli, wata da ta sami lambar yabo ƙasa da ƙasa musamman domin kokarinta na kula da ƴan gudun hijira da hararren kungiyar Boko Haram mai shafa a Najeriya. Kafin nan a madadin uwar gida da mai gida Becky da Paul Gadzama da kuma Solomon Abdu da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi